Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Sulai Mumuni Barma ne ke tabanku a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC, za mu kawo muku shiri na musamman ne daga nan birnin Yamai. Shirin zai kunshi rahotanni na musamman, tantaunawa, hirarraki da kuma wake-wake da kaɗe-kaɗe. To amma kafin nan, bari ku fara da shan labarin duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Sakatare jiran na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce annobar coronavirus sai matsala ya tafi kalubalantar duniya tun bayan yakin duniya na biyu. Ya ci gaba da cewa abubuwa ne suka hadu a bangare guda ga cuta mai barazana ga kowa a wannan duniyar. Na biyu tana tasiri kan makomar tattalin arziki, ta yadda tana ma iya haddasa durƙushewar tattalin arziki irin wanda ba a taɓa gani ba a baya-bayan nan. Ya faɗa haka ne a wani taron manema labarai ta hoton bidiyo da yammacin ranar Talata. Guterres ya yi kira ga ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya da su ƙara ma babban bankin lamani na duniya IMF sukunin iya bayar da ranci domin taimakawa ƙasashe matalauta yayin da suke fuskantar yaduwar coronavirus. Haka kuma Guterres ya yarda da cewa kasashen da suka ci gaba a duniya irin su Amurka na fuskantar damuwa matuƙa a kokarin shawo kan wannan cuta. Annobar coronavirus na iya sa Birtaniya ta yi watsi da wata yarjejeniya wadda dama ke cike da takaddama wadda ta cimma da babban kamfanin fasahar sadarwar nan na China, Huawei. Abinda jami'ai suka ce martani ne kan yadda bayanan ƙarya da China ke yi game da asalin inda cutar COVID-19 ta fito da kuma rashin bayar da bayanan gaskiya kan girman illar cutar. Jami'an Birtaniya sun ce kamata ya China ta fuskanci tuhuma kan cutar coronavirus wadda tun farko ta bullo daga birnin Wuhan na ƙasar China a ƙarshen shekarar da ta gabata. Yayin da yawan mutanen da suka mutu sanadiyar cutar ke ƙaruwa a Birtaniya, ministoci da yawa na kira ga Prime Minister Boris Johnson da ya sauya shawara ta barin kamfanin China na Huawei ya gina wani bangare na sabuwar fasahar G5 a Birtaniya, wanda dama Amurka ta yi kokarin ganin an hana saboda tsaro tun ma kafin wannan cutar ta bayyana. Wani dan majalisar dokokin Amurka na kira ga ma'aikatar harkokin wajen kasa da ta buƙaci China ta gudanar da bincike kan ɓacewar wasu 'yan jaridar kasar uku waɗanda suka fara farmata illar cutar coronavirus a birnin Wuhan. A wata wasiƙa da ya rubuta, ɗan majalisar wakili na jam'iyyar Republican Jim Banks ya yi kira ga gwamnatin Amurka ta nemi a yi bincike kan makomar Peng Bin da Chen Fushi da kuma Li Zuiha. Bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labarai, sun ɓace ne bayan da suka ɗauki hotunan bidiyo suka kuma kafe su a yanar gizo, ciki har da hotunan cunkoso a asibitoci da kuma wasu tarin gawarwaki a wata ƙaramar motar bas. Banks ya rubuta cewa baki ɗaya mutanen uku sun fahimci irin hatsarin da suka sa kansu wajen fitar da rahotanni kan coronavirus a China, amma suka yi duk da haka. Banks dai na zargin gwamnatin China ya ɗaure su a gidan yari ko kuma wani abin ma da ya fi hakan. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta sake shiga wata rana ta galabaita jiya Laraba bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi game da abin da ya kira makonni biyu marasa kyau da ke tafi dangane da annoban nan ta coronavirus. Kasuwar Dow Jones da SP500 da kuma Nasdaq duk sun rikito da kashi 4 cikin 100. Manyan kasuwanni a biranen London da Frankfurt da kuma Paris duk su ma sun rikito da kashi 4 cikin 100 biyo bayan faduwar da aka tafka a kasuwannin yankin Asiya. Kasuwannin dai sun fadi bayan da Trump ya faɗi ranar Talata cewa Amurka na iya ganin makonni biyu na bala'i game da barkewar annobar coronavirus. Da alamar masana sun yi muwafaka kan cewa idan har mutum ba ma'aikacin kiwon lafiya ba ne, kar ya sayi takunkumin kariya da ake kira N95 mask, wanda aka daɗe ana ɗaukarsa a matsayin takunkumin kariya mafi inganci. Ba za su taimaka wa mutane ba sosai kuma ana fuskantar karancin su ga mutanen da suka fi bukatar su wato ma'aikatan lafiya da suka sadaukar da rayukan su dake kokarin kare kansu daga COVID-19 yayin da suke ceto rayukan mutane har yanzu dai ana muhawara kan koshin ya kamata duk wanda zai fita waje ya saka wani abin kare fuska amma wasu masana sun fara bada shawara cewa duk wani rufe fuska na iya taimakawa ba wai ya taimaka wanda ya rufe fuskar ba amma zai iya kare sauran mutane daga shi wanda ya rufe din daga ƙarshe kasashe a fadin duniya na rada damuwa game da tashin hankula masu nasaba da kungiyoyin ta'addanci masu tsauraran ra'ayin rakau yayin da wani sabon bincike ya nuna an samu karuwar sa har 320 bisa 100 kan yawan hare-haren da aka kai cikin shekaru 5 da suka gabata munanan hare-haren da aka kai a shekarar ta gabata kamar na harbi a garin Christchurch dake New Zealand da El Paso na birnin Texas a nan Amerika har ma da wasu da aka kai a Jamus dukkanin su sun ja hankalin duniya amma binciken da aka yi wanda aka bayyana jiya Laraba a wani sabon rahoto daga hukumar yaki da ta'addanci na Majalisar Dinkin Duniya
Madalla yanzu kuma sai taskar rahotanni Jami'an tsaro a Jamhuriyar Niger sun yi nasarar cafke wasu gaggan dilolin dake fataucin miyagun kwayoyi a jihohin Maradi da Magaram Tawa da Doso bayan da suka kaddamar da gagarumin bincike akan hanyoyin zirga-zirga Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aika mana karin bayani a wannan rahoto
Na farko dai a makon da ya gabata waɗansu masu fadaucin miyagun kwayoyi ne da suka boye kwayar wiwi a cikin manyan motoci suka fada ragar ɗan sanda a garin Abalak a cikin jihar Tawa shugaban gundumar Abalak Muhammadu Iddar ya kaiwa ɗan sandar jinjina ta musamman da sunan gwamnatin kasar ba za a gaji ba da kawo muku gaisuwa ta musamman ta hukumomin wannan kasar musamman ta tan cikin gida da yace mu zo inda kuke a wurin wannan bikin na yau mu ce muku ku ƙara kokari kuma a yi muku godiya game da aikin da kuke yi domin husahar da kuke amfani da ita da naku saddabarun abin karfafawa ne daga gwamnatin wannan kasar duk da shugaban kasar jamhuriyar ta Niger ya ce yana yabawa aikin da kuke yi a nan Abalak
the president de la republique en personne est très heureux de ce que vous faites ici à Abalak
mutanen biyu da ɗan sandar suka sarbe dauke da kwayar a Abalak ta samu ne da jan kokarin takwarorin su na jihar Agadez kamar yanda Abdu Ibrahim shugaban rundunar ɗan sanda na Abalak yake cewa sun kuwa kwayar ne a wani lungu amma saboda sanin saddabarun miyagu da muka yi ya sa mun gano su ko mutanen biyu da muka sarbe a nan za su je a Agadez ne inda ma'aikatar ɗan sanda mai yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta cabke abokanan su guda biyu dake kasancewa gaggan masu safarar miyagun kwayoyi kuma za mu ga yanda makomar su za ta kasance a wurin shari'a a jihar Maradi ma 'yan sanda ne suka damke kulli na kwayar wiwi da aka saka a cikin akwatunan talabijin har 45 da nauyin su ya kai kilogram 43 da 'yan kai abinda ya sa gwamnan jihar ta Maradi Malam Zakari Umaru a wani biki na gwadin damkon da ɗan sandar suka yi ƙara musu guzari
makonni na baya mun sha zuwa na ɗan mana iske irin wannan muna kira ga duka jama'an Maradi san da wannan ba daidai ba ne ya zamanto kullum a cikin garin Maradi ne ake kama miyagun kwayoyi wannan ba na suna ne wannan cin amana ne ma na ƙasa kuma cin amana bayan mu lalle akwai hazaka ta waɗannan ma'aikata duk ma mutum bai bari bai san da asirin su zai tonu saboda matakan da mun ka ɗauka kuma Allah ya ba mu ma'aikata ƙwararri masu hazaka wanda duk wanda ya aje wannan mugun abu cikin gidan shi za a je tsada shi daga barci a tono wannan abu yanzu ba cikin talabijin ne aka sauko duk wannan abu an taho da talabijin daga can bakin teku daga Fort an taho da su kamar an kawo talabijin ne za a sai da alhali cikin talabijin ne aka buɗa to aka buɗe wannan abu
a jahar Tamaradi kilo 450 ne na kwayar jami'an tsaro suka damke tsakanin watan Yuni shekara 2019 zuwa Maris na wannan shekara 2020 to a jahar Dosoma hakan ta wakana inda jami'an custom code 1 suka samu nasarar sarbe wani mutum dauke da kilogram 80 na kwayar wiwi yana kokarin kutsawa a cikin garin Doso inda a can ma Malam Musa Asuman gwamnan jahar ta Doso a wani biki ya kai musu jinjina ta musamman tare da yi musu barka da samun yabo daga hukumar custom ta duniya game da yaki da sarandan man fetur
zo da manufa biyu da farko ya samu wata takarda ta yabo bisa kuzari da suka bada da shi da yaran shi zuwa ga aiki na kokuwa da sarandan mai da aka ce ma kabira alle takarda ce wadda suke dukkan nishar da su kade suka same ta kuma suka same ta wadda kaman sun kowa kuzari bisa wannan aiki dan kuma muna musu godiya kuma muna roƙon su su ci gaba bayan haka nan kuna gani gaban mu wasu kaman masa aka ce mata na taba wannan taba da mutane da ce ma wiwi to wannan taba nan bayan garin Doso a kamata kada asara da ya shiga cikin garin Doso kun gani kenan Allah ya sa cikin kuzarin su sun raba mu da wannan hasali da wannan lahani dan ya shiga cikin gari to wannan da za a aikata ba ta iyaka
a jahar Zandar Malam Isa Musa gwamnan jahar ne ya kai gaisuwar hukumomin jamhuriyar Nijar wa jami'an custom na wannan jahar bayan sun sarbe wani dan Nijar dan shekaru 30 dauke da kwayar wiwi a kilomita 12 daga garin Magariya inda ya saka kwayar a cikin wata jakar Balaguro Malam Abdullahi Abubakar Muhammadu Nur inspector da Duan shine shugaban ma'aikatar custom ko Duan ta jahar Zandar da bayani yanda suka samu wannan nasarar kan
Magariya kilo 18 da Magariya bisan ya zo Zandar bisa kan bincike kan da suke yi sun ga wani kaman kaya da ba su da shi ba wani riga ne da ba su da shi ba rigan da sun ka bude sai sun ga wani sako na Balaguro sakon da sun ka bude sun ka ga akwai wasu kuli-kuli da suna kama da kaya ba na ka'ida ba sun bude waɗannan kaya sun gani a shi kwaya ne
shi ma gwamnan jihar ta Zandar Malam Isa Musa ya yabawa jami'an na custom bisa wannan jan kokarin da suka yi
kwatantamu wannan ya taho da ita da kan za shi kai ta agadas kuma da agadas da ko din ta kamata shi ba su ta gibi kin mun traffic international ne kuma wannan drug kun san da ita ce matasa ke sha duka ana sa su cikin halin da buga haram da din canji a dist ki irin ta ce su ke sha suna biliwa ba don su da imani ba su don su da mutum da an ce su yi abu za su yi shi kin matasa ne ake zuwa ana lalatawa
su dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun daura damara ta sai abinda hali ya yi tsakanin su da dukkan waɗanda suka ce za su yi fasa kwabrin miyagun kwayoyi ko su baza su cikin kasar ko su tsallaka da su zuwa kasashen waje Haruna Mamman Bako na birnin Gwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwani a jamhuriyar Nijar
gaida Haruna Mamman Bako masu sauraro kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC matasa a jamhuriyar Niger sun dukufa haikan wajen koyan sana'o'in hannu da nufin hucewa kai takeici a maimakon jiran gawan shanu lamarin da ke zama wani abun koyi a wannan lokaci da aikin yi ke wuyar samuwa Kabiru Abu wani matashin da kaddara ta raba shi da hannunsa guda ya shahara wajen kera murafin karfe a birnin Yamai kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Yusuf Abdullahi
Kabiru Abu kenan dan kimanin shekaru 30 a duniya wanda kuma tun yana da shekaru 6 a duniya ya rasa hannunsa na hagu hakan yasa ya mayar da bara a matsayin sana'a amma fa shekaru na tafiya ya dawo daga rakiyar bara ya kuma koyi sana'ar kirkiran murafu wacce yake dogara da ita
lokacin da ni hito da Abuja ne ni zaka nanan ga sai ni ga ana cin bugin ƙarfin ƙwarai ni ma sai ni bi abokai na muna taya tare muna zuwa muna ɗan tsuwa to ina dauke da kwanan bara na ina taya cikin daji sai da na aje kwanan baran ni gani ina ina bara zai huce in samu 500 ko in samu 350 wata rana zan samu jika wata rana ma ba ga abin da ni ciwo da cikin gari sai ni ce to baran nan ba ta yi bari in barka ni ce to wanga aiki shi zan kamawa a tau dai rayuwa in nisa abu gaba garan zan yi to komi na na bai sa in damu da hannu ina garan ban iyawa nan duk abin da ni ga ban iyawa ni kan kaina na ban kan kaina da shi in yi shi
duk da cewa yana samun cikas a wasu lokuta wannan aikin domin kafarsa ta gu ita ce ta mai gurbin hannunsa na hagu da ya rasa ga kuma karancin jarin da yake fama da shi to amma fa Kabiru bai kasa a guyo ba wajen dokar dawainiyar iyalinsa
wanga shi a hannu gudan shi an ci ko hannu na biyu ina ina buge shi kenan ga gani babu wanda ga kamawa balantana a yayiki dole ne in zauna sai lokacin da warke da riga an buge da na riga ina buge wanga warce ko wanga da hadan ga biyu su ne ina kama in yayiki din da su riga sun samu matsala bai ne shikenan aiki sai dai sun warke cikin wannan sana'ar nake samu in ciyar da mata ta da dana har in samu abin da ni ba ma'ihiyata
na kasa dai a zuciya take in ji Kabiru Abu
ku ne kan gani ya danganta yana da karfin da zai ishi aiki ka gani shi yana bara to gaskiya sai in ce maka zuciya ce zuciya ita ce ga yin komi a kasa ba ta hana maka kai aiki ka samu to duk ka tafi kai bara gaskiya ka tafi kawai ka zo ka samu sana'a ka wanda za ka yi ka ci da kanka
fatan dai Kabiru shine samu babban jari a wannan sana'ar ta kirkiran murafu
asalin an sama maka inda za ka zo ka zo ka zauna kai sana'a yayi indai an ka samu abin da an ka baka ka zo ka sai kayan aiki ka zube wanda yake da za ka samu kaman kimanin wata ma kana aikin ka baka damu da wani ba wannan duka ba wata matsala
rayuwar dai Kabiru Abu ta kasance misali ga waɗanda suka zabi bara a matsayin sana'a Yusuf Abdullahi daga Nyamai jamhuriyar Niger
yanda gwamnatocin kasashe ke ci gaba da tsaurara matakai da zummar dakile yaduwar cutar coronavirus wani dan majalisar dokokin kasa a jamhuriyar Niger honorable Shitu Mamman ya bayyana damuwa a game da halin da jama'a ke ciki a karkara bayan da ya ziyarci wasu kauyukan iyakar Najeriya da Niger saboda haka ya yi kiran attajirai da masu hannu da shuni su tallafawa masu karamin karfi kamar yadda za a ji a tantaunawar musamman da Yusuf Abdullahi
mun je kauye mun gani duka kasar ba yan dauki kamar gaba da jimilla duka yanci gabacin jiya ina gani kuna tunani bara da mana Allah bai katul ciwo ba an samu kwari jewa an samu tsutsotsi jewa kenan mutane suna cikin wani kagani kai halin kagani kai abinda muke kira ga gwamnatin da babban murya ta kawo abinci bayawa a ce kowa a bashi kyauta kyauta wannan ba Allah ba mai cewa ya gama kowa da kyauta amma a samu abincin nan mai rahusa a aje musu saboda yanzu kamar unguwar da nasai wajen kasar mu hatsi ana sai da tiya 120 to matsala idan ina zaka huto kai aiki na 120
wato rayuwa ta yi tsada
a rayuwa ta ware kware ta yi tsada ne amma in gwamnati mun sani tana da uzuri jewa kuma haka ba mutum ko mulshi adalcin ka san ana akwai uzuri da yawa akwai tsawinya da yawa amma kan ciwon nan ya tar da yunwa to muna fata gwamnati daidai gurgudu a kawo abincin ko ina inda babu a sai da musu da rangwame sai su daɗin tunkara azumi da sauran tsawinya na yau da kullum
shugaban kasa ya yi alƙawarin cewa zai taimakawa masu karamin karfi a cikin wannan halin ta hanyar sai da cimaka a cikin farashi mai rahusa da ma rarrabawa shin a ina ku kwana game da magana wannan taimakon
alhamdulillah wannan magana gaskiya ce ta shugaban kasa to amma duka suna nan suna daukar matakan da za a yi don ka a yi tsambare saboda ka a ce wani guri an bashi wani guri ba a bashi ba kuma ana duba a gani mutanen ya kamata a samu adalai wanda za su yi adalci.
Shin wannan taimakon ya fara isa wajen talakawa?
Eh, kuma a inda na gani wajenmu akwai inda aka daga ana fara sai da abinci mai rahusa. Idan ƙauyen nan suka watse birane za su komo. In sun zo birane ba a san ba me zai zama to. Ka gani kenan tun da wuri ya kamata a dauki matakan da za a ce su tsaya a gurin su kan Allah ka da mana mai albarka da azumi ya fara. Kenan inda kai abin mutum bai tattar ba tunanin ya to birni.
Wani irin cikas ne matakan bayan nan suka kawo wasu talakawa da gwamnati ta doka game da yaki da ita wannan cutar ta corona.
Ya mai shine ake cewa abu ya yi tsanani amma a interior cikin kasa wannan abubuwa biyu ba tukuna.
Shin wani kallo ne su mazauna karkamar karkara suke wa ita wannan cutar ta corona?
Eh, su kasan kallon da suke mushi saboda mu in ban mu gani ba iyayenmu sun gani akwai zamanin iri-iri da Allah yake turo Allaba a duniya. Kenan mu gani wata narwa iyayenmu ko kakanninmu sun ga irin wannan Allaba da yawa. Kenan suna ta hanyar kakaza shi su ma su shiga samu kariya da wannan abu. Na farko yanzu abu ne idan wannan an ce an kawo shi ai mai sauki ne ba. Wanke hannu ba zai zama tullahi ba. Ai an kara koyon tsafta ne ba ko ina ganin wannan dai wanke hannu ba zai zama tullahi ba.
Ko talakawan sun yarda da ita wannan cutar sun gane cewa akwai wannan cutar?
Kowa ya yarda saboda mutane suna ta gaya wa Allah. Kowa addini shi na gaya wa Allah wannan bala'i in ma menene Allah wani magani shi. Kenan ya kamata mutane su yi hattara ka yi hattara ka gani gidan wanda da wane da wane da wane. Kai kai kokari kai zo kasan mu.
Ko akwai wasu matakai da gwamnati ta dauka a karkara game da yaki da ita wannan cutar ta corona ta hanyar bincike da dai sauransu kamar yadda ya kasance a birnin Yamai?
Akwai guri da yawa duka jihohi suna bincike idan an samu kama yanayin da suka faɗi wani ciwon kai masassara amai da sauransu kamar yadda suka faɗi suna yi wanda ake cewa da turanci prelibuma. A kowane lokaci suna aikowa ya mai ana duba a gani wannan eskin gaskiya ciwon ne ko ba ciwon ba ne. To a yanzu na cin ninki ma a yanzu da yadda gwamnati ta ci mana babu ko ɗaya
a cikin. Akwai kayayyakin aiki?
Daidai gwargwaro a kowane sai dai ka san wannan ciwo gama gari ne gaba duniya ne. Tunda in ka ga wannan wadda ta mana mulkin mallaka kanta Faransa tana da matsala, Italy tana da matsala, Saudi Arabia gashi duniya ko
ina ba. Na fahimce ka kayakin da akwai karamcin su.
Eh, akwai karamci ya kamata saboda mu ai ban mu da kayan da za a ce ko ina da ko ina sai ai abu.
Sauraron shirye-shiryen musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku daga nan birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau shirin zai mai da hankali akan halin da nakasassu ke ciki a tarayyar Najeriya bayan da gwamnatocin wasu jihohin kasar suka dauki wasu matakai da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus sakamakon lura da yadda aka samu barkewar wannan annoba a wasu jihohi. Wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa, Ibrahim Abdulaziz, ya dubi halin da ake ciki ga kuma rahotonsa.
Yamma zuwa yanzu
kusan dukkanin jihohin Najeriya sun kafa dokokin su launin hana fita ko kuma takaita zirga-zirgan jama'a domin yaki da bazuwar kwayar cutar ta coronavirus. To sai dai kuma yayin da aka shiga dokar kulle a wasu sangasar yanzu haka wasu da lamarin ke shafa sune masu bukata ta musamman wato na kasassu ɗan raba naka wadata mu ga ma da ta bakin wasu masu bukata ta musamman din a jihar Adamawa da Taraba dangane da wannan hali da ake ciki.
Da farko dai sunana Patient Briston, ina cikin ɗaya na kasassu na Adamawa State. Gaskiya idan na ce ba mu shiga damuwa ba mun yi ƙarya, ba mu kaɗai ne muka shiga damuwa a cikin wannan tafiyan ba, da masu aiki da mara aiki da masu zaman gidan ma duk mun bi mun shiga damuwa saboda yanayi ne wanda muka samu kanmu. Ba abunda za mu yi mu faɗa, sai dai mu ce ma jama'a mu ci gaba da addu'a. Kaga na kasassu mafi yawan ba aiki muke yi ba, mafi yawan mu sai sun fita sun yi wannan ɗan rokon kamin nan su samu su ci, mafi yawan mu kuma suna ɗan ɗaya biyu uku irin aikin hannayensu sai sun fita sun ɗan kafa sun ɗan ajiye shi wani ya zo ya siya kamin nan su samu abun biyan bukata. To yanzu an ce musu su zauna a gida, me za su ci, me za su ba ma ƴaƴansu su ci, me in suka fita me za su samu su taimaki rayuwarsu da shi? Babu, sai dai su zauna a gida. Sai dai mu dai abinda za mu ci, sai dai mu ci sai abinda Allah ya yi kawai, sai abinda Allah ya yi wannan lamarin.
Sunana Comrade Sadiq Mohammed Jalingo, chairman na kungiyar Radio na kasu na karkasar reshen jihar Taraba. Kira ga dukkan gwamnonin arewacin Najeriya gwamnati guda 19 akan su tashi su dubi al'umman wayanda suke dauke da nakasa. So ga wayannan mutanen ba kowa bane yake da dama yake da account number, ba kuma kowa yake da BBM ba, ba kuma kowa ne yake da telefon namba na kiran waya ba. Gargadi wannan shutan ko shine mu bi ka'ida mu kasance mu da tsafta shi, especially guragu masu ja a kasa su kasance duk lokacin da za su iya sauki hannu su a baki tabbatar an wanke hannun su. Mutumin da bai da galibu a ce ko bai da ko sabulu a kasa ya nemi toka a cikin murhun matarsa ya daure hannun sa ya tabbatar kuma dukkan kariya da ya kamata a bi ya bi doka akai.
Eh sunana Danladi Matthew, kuma ni ne secretary makafi na jihar Taraba. To gaskiya ranka shi dade domin ko masu lafiya ma ya suka karasa bellemu na kasassu cutan ya matukar daga mana hankali sosai, sai dai mu ce ubangije ka mana saukin ta. Daga na dai kira ga gwamnatin tarayya da ta dube mu, ta dubi yanayin mu, idan akwai wani tallafi da za ta iya tallafa mana domin mu samu yadda za mu kula da kanmu ko ta hanyar abinci ko taimako, taimakon da dai at least ba za mu shiga halin kakanika yi ba, yadda za mu samu sukuni a rayuwa.
To wai kome shi a gabanin kungiyoyin na kasassun ke cewa ne Alhassan Ibrahim Ganye shine ko jami'ar labaru na hadaka kungiyoyin masu bukata ta musamman a Najeriya, yace su kan da yanzu sai yadda Allah ya yi da su.
To a gaskiya ya shafe mu sosai, domin idan ka duba yanayin da gwamnati take ajiye mutane, take ba da shawarin al'umma su zauna a gidaje, kuma ka san mutanen mu masu kananan karfi ne wanda sai sun fita sun nema sa su samu su ciyar da iyali. Ba talfin da gwamnatin tarayya zuwa jihohi da kananan hukumomi su kai wa mutane, kaga wannan kalubale ne sosai wanda ya kamata gwamnati ta tsaya ta nazarci yadda za ta dau wannan matakin kafin ta dauka. Ai gaskiya ba kula da mu ba zan iya cewa kai sai, domin ba matakin da za a ce za a dauka akan mutane ba a sanar da su ba, kawai a ce an dauki matakin dakatar da su daga fita, kuma ka san mutane na nan hannu baka hannu ƙurya. To kalubalen babba ne gaskiya.
Wai ko shin akwai wani tanadi na musamman da gwamnatocin jihohi suka yi game da masu bukata ta musamman a wannan mawuyacin hali? Wannan ko ita ce tabbaida ne wa Mr. Solomon Kumanga da ke zama da daraktan yayin labaran gwamnan jihar Adamawa.
Wannan abu da ruwan dare ne ga magari gaba ki daya. Ka san cewa ko gwamnatin tarayya ma wanda ta fara doka cewa mutane daga cikin daga fadar kasa gabaki daya a Abuja da wanda suke Lagos da Ogun, ai ba wani tallafi da aka yi. Tallafi da aka yi kawai wanda na sana jihar Adamawa shine yadda aka saba biyan kuɗi an biya ma'aikata. An biya ma'aikata shine kuma yanzu a yadda wannan ta shafi tattalin arzikin kasa baki daya. Idan kuɗin da ake da shi balle ma a ce za a keɓe wani kuɗi har a yi ba wasu mutane tallafi. Hakuri za mu yi yadda abin ya same mu ne a cikin kaman in mata kwana.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoto na musamman a shirin na kasa ba kasawa ba. Masu sauraro, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so.
Na kasa ba za ta zo kasawa ba, mai na kasa ta shi kai shirin ya.
wannan shine cikakken abubuwan da muka zo da su a wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishin mu na birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ne Sule Mumuni Barma nake muku bankwana daga nan birnin Yamai a huta lafiya.